أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصلي نبيه a cikin ambaton yawan shekarun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma labarin wafatinsa. An garba ga sayyidina Abdullahi dan Abbas inda ya tabbata gare su ya fada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a garin Makka tsawon shekara 13 a neman sa wahayi. Sannan kuma ya zauna a garin Madina tsawon shekara 10 nan ma ne masa wahayi. Bayan nan kuma ba'ikin Allah ya yi wafati yana da shekara 63 a duniya. Ya zo cikin wata ruwaya ga sayyidina Abdullahi dan Abbas cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wafati a halin yana da shekara 65. Ya zo da sai na Anas dan Maliku yadda ya tabbata gare shi cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya karɓi rayuwarsa a halin yana da shekara 60. Aka wayannan sabane da aka samu daga su sahabban to sai su zama watakila tushensu daga ingancin waɗansu daga ruwayoyin ne da kuma raunin waɗansu daga cikin wayannan ruwayoyi. Wani yana ambaton cewa ma'aikin Allah ya shekara 63 a duniya kafin ya wafati. Wani yana faɗin cewa ya shekara 65. Wani yana faɗin cewa ma'aikin shekara 60 ne a duniya kuma ya cika. Ko dai zama daga ingancin waɗansu daga ruwayoyin da kuma raunin waɗansu aka samu waɗannan sabani. Ko kuma a'a ya zama wataƙila tsayawa a kan ƙididdigar cikin shekarun ma'aikin Allah ita ce daga nan aka samu kuskura. Tunda ba kowanne a cikin masu ruwayoyin ne ya zamani da ma'aikin Allah ɗin ya san tun daga farkon rayuwarsa har zuwa wafatin nasa ba. Wani kurun ya gama da ma'aikin Allah ne a halin ya yi girma ya ma zama annabi sannan ya zo cikin suhubarsa. Wani kuma kamar irin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dama can ma'aikin Allah yana halin yarinta ma tare aka taso tare aka girma da aka duk wani abu da ya danganci ma'aikin Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam an san shi. To amma dai a bisa haƙiƙi abinda malamai suka rajjahar a wayannan sabane shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 63 a duniya kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam. An karɓo ga shugaban nan Aisha ya dala ta tabbata gare ta cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati a halin yana shekara 63. An garbo ga sayyidina Jarir dan Hazimu al-Asadi daga sayyidina Muawiya yadda ya tabbata gare shi cewa shi ya ji sayyidina Muawiya yana huduba sai je na faɗa yana cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wafati a halin yana da shekara 63 a duniya. Haka da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da kuma sayyidina Umar al-Faruq idan ta tabbata gare su shi ma da ma ni kaina ni sayyidina Muawiya a lokacin da yake magana ita duk gaba ɗayan mu mun shekara 63 a duniya. A san da yake wannan magana shi ma ya cika shekara 63 din nan. shi yake ga masa da kan mumbai sai fadin sa dai sai wa ana ibnu salasin wa sittina ma'anar wannan shine cewa shi sai na muawiya ya cika shekara 63 a lokacin da yake wannan magana amma sai na muawiya bai yi faci a wannan shekara 63 ba har sai dai zama dan shekara 80 a duniya kafin ya bar duniya amma dangane da wafatin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama an garba ga sayyid na Anas dan Maliku yadda ya tabbata gare shi ya faɗa duba na ƙarshe da nan ya zuwa ga fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama na dube shi ne a wani lokaci ranar litinin ranar da baki Allah zai yi wa faci din to wannan karatun namu ne fa mai ɗacin ne sai dai mu daure wato ranar da baki Allah zai yi wa faci ranar litinin 12 ko 11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 10 kenan bayan hijirar baki Allah shekara 23 daga lokacin da aka aiko shi annabi ya zamana kamar da wasu hadisin za su zo su karanta mana a nan gaba duk waɗanda suke zaune a gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba ahalinsa ba to an fito da su daga cikin ɗakin nasa an nemi duk su ba ma'aikin Allah guri da a samu hutawa sosai saboda yanayin ciwo da yake ɗaukarsa to an saki labule ya zamana ƙarshen duban da sayyidina Anas wanda yake shine hadimin gidan ma'aikin Allah yana ta ƙarshen duba da ne zaga fuskar ma'aikin Allah a wannan lokaci an yaye labulan da ke ɗakin nasa sai na hangi fuskar ma'aikin Allah ta yi fari tas kamar an wanke tasa nan kuma ga mutane suna bayan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu an rufe masa baya don ana son a ji labarin halin da ba shi Allah yake ciki ya zama na mutane sun tsorata sosai sun razana sai na Abubakar sai ishara ya zuwa ga mutane cewa kowa ya tabbata a mahallin da yake ciki kowa ya tabbata inda yake kar a ci za a shiga gurin ma'aikin Allah sai na Abubakar shi ne ya jagoranci sallah da mutane a wannan rana sannan aka ɗauki mayafi aka lullube ma'aikin Allah da shi kuma a wannan dare kuka a wannan rana ɗin a wannan rana ne ma'aikin Allah sun sauya cika abinda ake ce wasu jibu shi ne mun lullube an garba ga shugaba da na Aisha idan Allah ya tabbata gare ta ta faɗa na kasance na zingina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga kirjina sai ma'aikin Allah ya kira cewa a kawo masa tasa wanda yake yi bauli a cikinta aka kawo ma'aikin Allah wannan tasa ya yi bauli kuma a wannan rana a wannan wuni ne ma'aikin Allah ya yi wafati an karɓi ga shugaba na Aisha dada yadda Allah ta tabbata gare ta cewa ta faɗa na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a halin yana shirin wafati ga wani ƙwarya an ajiye ma'aikin Allah da ruwa a cikinta sai ya sa hannunsa a cikin wannan ruwa da aka ajiye sannan ya ciro sai ya shafa a fuskarsa a halin yana cewa ma'aikin Allah yana dangulo wannan ruwa yana shafa a fuskarsa yana cewa Ubangiji ka taimake ni akan magagin mutuwa Ubangiji ka taimake ni akan raɗaɗi irin na mutuwa an karɓi ga shugaba na Aisha dada yadda Allah ta tabbata gare ta ta faɗa ba zan roɗi wani mutum a duniya ba da sauƙin mutuwa wayance da mutum ai mutuwa mai sauki ce mutuwa tana da sauki da ka kwantar da hankali yanzu mutuwa ba komai tace bazan ƙara dan wanda irin wannan magana ba daga yau bayan abin da na gani daga tsananin mutuwa wurin ma'aikin Allah Allah ya salla kamar ita ma'aikin Allah din yana jingina a jikin ta yau faci daga duk wani radadi da mutuwa take da shi ta gani da idan ta ga da ma'aikin Allah ya tuka a matsayin irin nasa ya zama ya sha irin wannan wahalar to wani kuma wanda ba shi ba yaya kenan shi kuma mimar da aula kenan daga tace bazan sake rudan wani da cewa ya mutuwa mai saukin abu bane an karbar da shugabana na Aisha dada idan ta tabbata gare ta ta fada yayin da aka karbar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi sabani a cikin yunwar abin ne shi sai na Abubakar Siddiq ya ce na ji wani abu a gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ban manta shi ba ma'aikin Allah ya gaya min cewa ba a taɓa karɓar ran wani annabi ba ba sai a gurin da ya fi so a abin ne shi a cikinsa da haka abin da ma'aikin Allah a gurin shimfiɗarsa wannan saɓanen da aka yi a lokacin mafatin ma'aikin Allah suna da yawa to daga cikinsu akwai wannan ɗin sun fara yin saɓani tukun tun farko a kan lamarin halifancin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sanda ko ku tun farko ba akan mayuwar ma'aikin Allah ya yi wufaci dan sanda ma'aikin Allah ya cika din daga cikin sahabban sai suka rabu gida-gida wani bangaren suna ganin cewa ma'aikin Allah ba mutuwa yayi ba mai wufaci ba kamar sai na Umaru kenan shine jagorancin wannan tawagar so abinda suke cewa ma'aikin Allah Isra'i ya koma ya saki koma Isra'i da aka a jira nan da dan lokaci wato Allah ya cire ruhinsa ne wannan karan ba da jikinsa aka tafi ba an zara ruhin sa an tafi Isra'i da shi an jima za a dade shi ma'aikin Allah zai saki tashi saboda buguwa da suke da zarar dan mutuwa su wani bangaren kuma kamar sai na Usman ibn Affan ba abin da suka iya yi banda zuwa su ta kuka su kan sun rikice wanda sun kasa ma cewa ufan an kasa jinta bakin su balle a san me suke ciki sai na Usman shine jagoran wayannan jama'a su kuma saboda rauni da irin abin da ya buje su sai zama kurin guri suka zauna suka kama kuka mutane irin sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to su ne suke da cikin hayyacin su su ne ma har suke iya rarrashin mutane su ga musu magana mai daɗi dan shi sai na Umar ta kai shi ga cewa duk wanda ya sake cewa ma'aiki Allah ya wafaci ma sai na tsinke kansa abinda ya faɗa yake ya zara takobi ya tsaya namijin duniya to sai na Abubakar baya nan kamar da za a karanta mana nan gaba lokacin da aka yi wafacin yana kuma wani abu ne ya fidda shi ba a'a ba zai iya daurewa ganin halin da ma'aikin Allah yake ciki bane saboda tausayin da yake ji da kuma radadin da yake ji game da ma'aikin Allah haka sai ya fita zuwa bayan gari zama yana cikin wata bukata ta sa har sai da aka ga masa ma'aikin Allah ya wafaci sai ya zo sai na Abubakar na tsaya zara takobi shi ko ya zo wuce shi shi wurin ma'aikin Allah yana zuwa ya yaye lubun da ke kansa ya kalle shi sannan ya sumbace shi yana cewa dubta hayyan wa mai gita ya rasulullahi ka tsaka ka a halin wafaci ka tsaka a halin rayuwa sannan ya fito ya kiran mutane yake gaya musu cewa to duk wanda yake bauta wa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sani ma insha Allah ya wafaci wanda ko yasan Allah yake bauta to Allah ya nan ba zai wafaci ba Umaru kada kake wannan magana ka manta ubangiji ya gaya mana ma ka umma muhammadun illa rasulun kada halal min qabrihi rusul afa yin ma ta auqut lan qalatu ala aqabikum wa man yanqalu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayjidullahu shakirin ai ubangiji dama ya gaya mana ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga cikin manzanni wanda kafin zo sa ma waɗansu manzannin sun zo kuma sun tafi wani annabi ne da goma balle ka sa ranaka annabi zai da goma ubangiji yana gaya mana cewa dan yayi wafati ko kuma ya je filin yaki misali yayi shahada shi ga da sai mu juya mu daina abinda muke na bauta Allah to duk wanda ya juya ubangiji zai saka masa da mufi sharrin sakamako amma ubangiji ya sakawa wayanda suke masu godiya masu da goma akan bautarsa da aka tuna wannan ayar mana a nan wurin sai na Umar yake cewa wallahi kamar ban taɓa karanta wannan aya a cikin Qur'ani ba sai da Abubakar ya karanta mai ita daga nan ya sadu da kuma duk wanda yake da sabani akan wafatin ma'aikin Allah daga nan sai ya dawo ya yadda ma'aikin Allah ya yi wafaci da gaske to wani sabanin kuma sai aka samu labarin su zai na Sa'ad ibn Ubada radiyallahu anhu mutanen Lansaru kenan mutanen Madina su kuma sun ware a gidansa suna kokarin nada halifan manzon Allah a cikin su labarin ya zo ga sai na Abubakar sannan baka yi ta aiwa za ta yi muku ai halifancin ma'aikin Allah ai a cikin mutanen sa ne a cikin mutanen maka da mu da muka biyo shi muka to ai mu kamata mu halifancin manzo Allah ba ya faɗa ka ne saboda neman girma ko neman mulki ba a'a yayi haka ne saboda ya cigaba da kiyaye alfarma ma'aikin Allah din ka tsu bar sa ai ya zama kamar ba shi da kowa ma kenan zama sai baki da zo tarar ko da yake dai musulunci ya mai da kowa bai daya amma ya kamata ya zama a cikin mutanen sa ne ka samu halifa wa insha Allah dai sai na Umar suka tafi gurin sai suka tsada su a wannan taro da suke yi kuma akai dogo tattaunawa kamun da karshe suka yadda suka saduda sai na Abubakar ya ga musu cewa nahalul umara wa antumul wuzara mu a cikin mu za a yi tayin halifa ku kuma a cikin ku za a yi tayin wazirai mana ku ne masu taimakon mu har abada to haka aka zauna to bayan wannan sabanin ya gushe kuma sai sabani sake tasowa shin zai yi kuma abin da ma'aikin Allah a ƙasa kamar da ake binne kowa an yadda ma'aikin Allah ya faci to zai yi abin da shi sai na Abubakar ce da su zai yi mana wani annabi ko ta ganin gawarsa yanzu a duniya akwai annabin da za a zo a kawo mana gawarsa yanzu mu gani dan mu tabbatar cewa ba abin da annabawa ina gawarsa na Ibrahim al-Khalil ina gawarsa na Yusuf ina duk wannan annabawan da suka wuce ina gawarcin su kenan za ka za abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi ya faɗi bin shaki to nan ma dai an yi sabani daga baya suka yadda za a bin shi to wani sabani sai ka tasowa to kuma a ina za a rufe shi won suna ta a'a sai a dauki ma'aikin Allah a mai da shi mahaifarsa can ɗakin shugaba na Amina inda aka haifi manzo Allah ne kamar a ji abin shi nan ne mahaifarsa won suna ta a'a a dauki ma'aikin Allah kai cikin Ka'aba nan za a rufe shi a cikin Ka'aba za a yi masa kabari won suna ta a dauki ma'aikin Allah a kai shi kusa da kakansa annabi Ibrahim a Baitul Maqdis can a almasjidul aqsa nan ne kamar a ji arfa ma'aikin Allah sai na Abubakar sai duk ba za a yi ko daya ciki ba ni ubangiji ya ga ai manzo Allah ya ga mu da bakin sa shine ya faɗa masa wannan hadisi manzo Allah ya ce duk annabin da za ka karɓar ransa to ana karɓar ransa ne a guri wanda yafi so a duniya dan haka inda kuma ba shi Allah ya kwanta ya wafaci to nan yafi so a duniya fiye da ko ina dan haka kauda a matsar da gawarsa kuran a haka gurin a sake dawo da shi sallallahu alaihi wasallam a rufe shi a gurin kuma abin da ya faru kenan kuran aka dauki jikin ma'aikin Allah mai tsarki aka matsar da shi aka tona gurin bayan an kammala masa wanka an yi salloli kamar da za a karanta a sannan kuma aka dawo da ma'aikin Allah aka shimfida masa shimfida baccin sa da yake kwanta a kanta aka shimfida ta cikin kabarin sannan aka mai da shi aka rufe sallallahu alaihi wasallam ka tuku ne to sun ya zo da shugaba na Aisha rada idan san bata gare ta da kuma sayyidina Abdullahi ibn Abbas idan san bata gare shi cewa sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya sumbaci shugaba sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa wa
an Aisha ta aiza anna Abubakar hal annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati wa qama bayna aydihi wa wada'a yadayhi ala sa'idihi wa ba
ya zo da shugaba na Aisha rada idan san bata gare ta cewa shugaba sai na Abubakar Siddiq ya da ta tabbata gare shi ya shiga gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wafatin sa sai ya dora bakin sa a tsakankanin idan ma'aikin Allah da dugoshin sa ya sumbanci bakin nasa ko fuskar tasa sannan kuma ya ɗora hannayensa a kan kasan ganin hannun ma'aikin Allah yana cewa wa nabiyahu wa safiyahu wa khalilahu yana cewa ne wato ita wannan kalmar wa kalma sai Larabawa suka saba amfani da ita yayin da wani bala'i ya sauka kira ne a hakikaninsa amma an kaji an yi amfani da wannan adaci na wa to wata musiba ake ciki kamar da malaman balaga suke faɗa idan mutum zai kiran ka yace da kai misali sunanka Ahmad yace da kai ya Ahmad to kiran ka kawai yake yi yana bukatar ka cikin wani lamari nasa da aka san da ka samu dama ka iya zuwa ko da ba yanzu bane shine ma nan wannan ya dinka jita amma idan ka ji amfani da wa to ka girka da gudu yana cikin musiba ne in ka ji ace wa Ahmadu to da alama ya shiga cikin wani hatsari da yake neman dauki na gaggawa to shine sai amfani da wa to haka nan in musiba ta samu misali a ce an yi mutuwa ko kuma wani ba lafiya ko wani abin kana so ka tausaya masa to sai ka amfani da wannan kalmar shine anan yake faɗa wa nabi yau mamakin girman abin da ya same ni musiba saboda fatan maikin Allah wa safiyahu wa khalilahu na rasa masoyi na rasa annabi kuma na rasa tsarkake na wanda muke dauko da shi an ka ba ga sai na nasu yadda ya san madagare shi ya fara wato yana faɗa cewa ranar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina to kowanne ba cikin garin Madina sai da ya haske saboda shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ranar da ma'aikin Allah ya sa kafa ya bar duniya to shi kuma wannan ranar kowanne abu sai da ya baki sai da ya duhu ba mu kammala binne ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallama muna mai da ƙasa akan sa muna rufewa sai da zuciyoyin mu suka karkata wannan magana sai dai faɗe ta mai nauyi mana yana faɗin ankarna qulubana tabibi babban likita mai maganin zukatan su to ya ciratu daga wannan sararin na duniya da haka suna kammala binne ma'aikin Allah ko ba su ma kammala binne shi ba sai suka ji kirjin su yayi nauyi zukatan su yi nauyi sun so majin alamun canji a cikin zuciyarsu da kansu tun daga wannan lokacin ba an ga rubutu shugaban na Aisha idan ta tabbata gare ta ta fada an ga rubutu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar litinin an ga rubutu sai na Muhammad al-Baqir idan ta tabbata gare shi shi ko ya san shi cikin tabi'ai kuma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta kan sanyi da Fatima radhiyallahu anha an karbar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ranar litinin amma ma'aikin Allah ya ci gaba da zama a wannan rana da kuma ranar talata sannan da kuma ranar laraba sai da jira ka binne shi kuma ranar talata din da dare sannan aka rufe ma'aikin Allah an karbar da sai na sa dan ubadata to sai na Salimu dan Umaidu idan ya tabbata gare shi shi ko ya kasance ya aboci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an su manda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiyarsa sannan ya watsake ma'aikin Allah ya tambayi mutane ko lokacin sallah ya yi su suka ce lokacin sallah ya yi ma'aikin Allah ya ce to wani Bilal ya kira sallah kuma a gaya sayyidina Abubakar Siddiqu radiyallahu anhu ya yi mutane sallah ni ba zan iya fitowa ba in zai gaskiya ma'aikin Allah ya sake shiga wannan hali na gaibuwa wanda za mu iya cewa kamar su ma a shi wannan jiya da har yanzu ya sake watsakewa sannan ya tambaya ita lokacin sallah ya yi suka ce lokacin sallah ya yi rasulullahi Allah ya ce kuma si Bilal ya kira sallah kuma a gaya Abubakar ya mutane sallah shugaba na Aisha ta ce da ma'aikin Allah ya rasulullahi ka san mahaifina yadda yake mutum ne wanda yake mai wato bakin cikinsa yakan girmama yana da raunin zuciya in ya tsaya a mukaminka ya ga wani yau shi ne a gurin da kake tsayawa shi ne a tsaye a gurin ba za ka iya fitowa ba to kuka ne zai rinjaye shi ba zai iya yin sallah ba don haka madadin haka da ka yi canji mana me zai hana ka sa waninsa ba shi ba a wata ruwaya ma ta ce a sa sayyidina Umar mana shi ya fi shi dakewa zai iya yin sallah amma sayyidina Abubakar saboda raunin zuciya da kuma yawan tausayi da ke zuciyarsa ba zai iya tsayawa a mukamin ma'aikin Allah ya sallah ba ta ce ba insha Allah sai aka sake masa wannan ijma'i har yanzu ya sake farfadowa ya sake cewa da su su umarci sai na Bilal ya kira sallah a umarci sai na Abubakar kuma ya sallah da mutane bai ga Allah ya dosa da Aisha tana ga masa cewa ya canja ga umannin da ita kuma ta canja sai ce maza maza ma ku har kuci kuma ta ɗan uwan Yusufa har kuci ma'anar wannan shine ku daidai kuke da kawayen Annabi Yusuf alaihi salam ko wannan mu da ya da labarin abin da ya faru tsakanin Sayyida Zulaiha da kuma Sayyida Yusuf alaihi salatu wassalam daga irin abubuwan da sai gudana to kula ma fa ɗan uwan Yusufa har kuci ina nufin mata ko da yaushe kuka fito da sabanin abin da ake umarta ku da shi ga abin da ake cewa ku yi kuma sai kun canja kun yi abin da kuke so ni Abubakar nace a ce yi sallah ba Umar ba
ne
ruwaya yace sai aka umar sai na bilalu sai yi mutan sai yi kiran sallah sai na Abubakar kuma yace ga mutane sallah yace sannan ma yake Allah sallallahu alaihi wasallama sai dan samu sauki a ciwansa ma yake Allah yace ku nemi mun wanda zan dogara da shi ma na zan daddafa in fita ina son fita gurin mutane sai zama da sai da barira ko ko barira din namiji da wani mutum bayan shi sai suka zo ma insha Allah ya daddafa su sai ya fuskar da su ya fito gurin sallar an riga an soma sallar sai na Abubakar yana gaba na sallah sai ya lura da shigowar ma'aikin Allah cikin sahun sallah daga fadhaba liyan kusa sai ya tafi zai ja da baya ya ba ma'aikin Allah guri ya shigo ya ci gaba da sallah manzo Allah sai masa ishara cewa tabbata inda yake makanaka tsayanan inda kake kaka dawo hasa sai na Abubakar ya kare sallar sa to bayan duk wannan ne aka karbar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na Umar ya zara takobi sai wallahi in na sake jin wani mutum ya ce an karbar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na tsinke masa kai da wannan takobi nawa sai ya zama da su mutanen mutanen larabawa mutane ne waɗanda suke ummiyai ne su ba ta baya kuma su annabi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ba ta kawo musu annabi ba san yadda lamarin yake ba tunda sai na Umar ya ce musu annabi baya mutuwa ai Isra'ila ya tafi sai suka yadda kowa sai kawo bakin sa ya rufe an sa ma insha Allah gaba ana jira a kasan da zai farfado to shikenan sai wasu daga cikin sahabbai suka lura da haka sai suka kira Salim sai na Salim sai da shi kaga je ka kira mana sahibu rasulullahi to sun ce sahibu rasulullahi sai na mutsayin na Abubakar kira mana abokin manzon Allah je ka nemo shi to inda yake shi zai warware wannan gaddama sai na je gurin sai na Abubakar a halin yana cikin masallaci na je masa ina kuka saboda ɗi mauta yayin da sai na Abubakar ya gani shi sai ya tambaye shi yace Salim yana kana kuka a kubiyar da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbar ma'aikin Allah kenan ma'aikin Allah ya saka kenan kana kuka sai su to ban san me zan ce maka ba Umar ya san ya zata ku biya ce duk wanda ya kuma cewa ma'aikin Allah ya wafaci zai sari mai kai da haka kan fada kuma ya zama da haka ba zai iya cewa ma'aikin Allah din ya wafaci ba shi ma sai ke ga masa ga wani dai sai na Umar yake fada saka sai na Abubakar sai zo mu je gani sai ya biyo sai ya tawo shi kuma yana bin sa suka zo ya zo tarar har mutane sun yi dafifi sun shiga gurin ma'aikin Allah din sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ce ya ku mutane ku buɗa mun hanya ya ga mutanen da aka buɗa ma'aikin Allah yana kwance an lullube shi da mayafi sai na Abubakar yana zuwa sai kifa a kansa a kan fuskarsa na wa masa wusan sai sha kuma insha Allah kuma ya sambace shi sai karanta wannan mashahuriya aya cikin alqur'ani innaka mayitun wa innahum mayituna aya tana ga wa insha Allah ya rasulullahi kai din nan zaka wafaci kuma su ma duk mutane gaba ɗaya zasu yi mai zasu wafaci
kuma kai ya sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alana fa'alin mu'an an sadaqu an an sadaqa
sahabbai gaba ɗaya suke kansu yana Abubakar sai na Abubakar ya lamarin yake da gaske ne an karɓar ma'aikin Allah suka yi ta kwarai kuwa ma'aikin Allah babu shi ya ce na ran sai gara cewa ya ga musu magana ta gaskiya kuma haka abin yake to daga cikin sabanin da ban faɗa ba kenan wanda suka yi bayan wafatin ma'aikin Allah din sun tambaye shi ko zai yi kuma a yi wa ma'aikin Allah sallah bayan wafatinsa sai na Abubakar ya ga musu eh za a yi masa sallah
قالوا كيف قال ابي يدخل قال 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 ي
haka za a dinga yi da ma jama'a suna shiga suna kabarin guri kuma suna wa ma'aikin Allah sallah har sai gabaki da mutane sun kare shiga sai suka tambaye sai na Abubakar ya abokin ma'aikin Allah shin za a yi ma'aikin Allah kabari sai na Abubakar ya ce za a yi suka tambaye shi ina za abin da ma'aikin Allah sai na Abubakar ya ce a gurin da zaka anshirin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su ayi ubangiji bai taba karbar ruhin wani annabi ba ko bai karbi ruhin wannan annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa shi abu girin da yafi so fiye da ko ina a duniya za ka san gane shi anan ma ya gaskata sannan sai na Abubakar ya umarni cewa dangin babansa sallallahu alaihi wasallama su zo su yi masa wanka za ka yi zama da sayyidina Aliyu da sayyidina Abbasu da ɗansa sayyidina Fadlu su ne suka zo suka yi ma'aikin Allah wanka shi sayyidina Abbasu baffan manzon Allah ne ruwan babansa ne shi kuma sayyidina Aliyu ɗan baffansa ne da aka ƙani ne gurin manzon Allah shi ma sayyidina Fadlu ɗan baffansa ne da aka ƙani ne gurin manzon Allah to su suka yi masa wanka to lokacin da muhajirai suka samu labarin abinda lansaru suke kokarin yi na daga kafa halifanci to sai suka ce su kun ga abinda za a yi ba shawarwari za mu tsaya yi ba ku zo mu tafi gurin ƴan uwan namu su mutanen Madina mu je a tattauna a can faƙalar lansaru minna amirun wa minkum amirun su mutanen Madina suka ce a cikin mu za a yi halifa ko ma a cikin ku za a yi wani sai na Umar ya ce ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba kuma sai na Abubakar ya ce ba za ta yiwu ba ba magana cikin mu a yi sarki cikin ku a yi sarki an raba halifancin ma'aikin Allah gida biyu ma kenan halifa ɗaya za a yi na hajjul umara wa antumul wuzara mu ne sarakunan ku ko ku ne wazirai duk sanda za a yi halifa mu a cikin mu za a yi mu mutanen Madina mutanen Makka ku ko mutanen Madina a cikin ku za a fitar da waziri wanda zai taimaka wannan halifa to sai na sai ka ce to shikenan an yadda akan haka sai ka ba ta antuwa za a zaba kuma shi sai na Abubakar yace a sa sai na Umaru Umaru za a sa shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ce a sa wani wanda suka dinga sabani sai na Umaru yace ajin ga kuke wannan magana waye yake da abu guda uku a cikin mu na falala ku ga mun wanda yake da wannan guda uku shi sun tantance zama halifan manzon Allah waye ya hada wannan waɗannan sufufun ya zama saniya isnaini na ɗayan biyu waye wannan sai na Abubakar ne shi ne wanda Allah ya gaya wa na ɗayan biyu domin su biyu ƙwalli suka fita daga cikin Makka suka tafi Madina sanda Ubangiji ya umarce su daga shi wanda Allah sai na Abubakar ba wanda ya samu wannan damar har Allah ya kira shi da suna na ɗayan biyu sai na Abubakar izu ma fil gari yayin da suke cikin kogo idza qul li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana sannan idza qul li sahibi yayin da yake gaya wa abokin sa waye wani Allah ya tabbatar da su huba da nassin alqur'ani da a cikin sahabbai duk wanda zai ce kansa sahabi ko a ce mai sahabi mutane da suka sa masa suna sahabi amma shi zai na Abubakar da Allah da kansa shine ya sa mai suna sahabi shine ya ta idza qul li sahibi sahabin sa Allah ya tabbatar cewa shi sahabin manzon Allah ne waye ke da wannan fada kaga bi kenan ko sannan idza qul la tahzan inna allaha ma'ana yayin da yake gaya sayyidina rasulullahi yake gaya sayyidina Abubakar la tahzan karke bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu waye san wannan darajar Allah da kansa ya gaya mai yana tare da shi umma sayyidina Abubakar ba kaga abuku kenan shi sani isnani ne kuma shi sahibi ne kuma sannan shi inna allaha ma'ana ne to waye hada wannan guda uku to wanda ya hada wannan guda uku shi cancanta zama halifan manzon Allah sayyidina Umar ya gaya masa haka daga bayan na uwar bai wata ba yana gama faɗa wannan magana sai ya shimfiɗa hannunsa ya kama hannunsa yana Abubakar ya masa mubaya'a ya ce ni na maka mubaya'a kai ne halifin manzo Allah mutane suna ganin haka sai aka dinga surure ne ya wajen yin mubaya'a kowa yana yadda cewa shi ya yi mubaya'a al-imam al-baduri ya fassara wannan magana fadala ta farko da sayyidina Abubakar ya samu shine fadin ubangiji ta baraka ko ku kasancewar sa na dayan biyu a cikin fadin ubangiji sahiya asnaini izu kuma fil ghari daraja ta biyu sayyidina Abubakar ya samu shine tabbatar da abotarsa da ubangiji ta baraka wa ta'ala yayi a cikin fadin ubangiji da yake cewa izu qul li sahibi la tahzan Allah ya tabbatar masa cewa shi sahibin manzon Allah ne kafara da aka malaman suke cewa ubangiji ne tabbatar da sayyidina Abubakar suhuba da aka duk wanda ya musanta suhubar sayyidina Abubakar ga manzon Allah ya kafarta saboda nassin alqur'ani ya kareta duk sauran sahabban in ka kareta suhubar su ga manzon Allah to iyaka ta kai zunubi wanda kila sai da abuka suka istighfari ko kuma wani abu da irin haka kai kuskure babba amma bai kai ga haddin kafirci ba amma sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu in ka ƙaryata suhubarsa da manzon Allah ka kafarta saboda ka ƙaryata alqur'ani ne kuma alqur'ani ne tabbatar masa da wannan daraja ta uku da sai na Abubakar ya samu shine tabbatar masa da ma'iyya wa da ubangiji ya cikin alqur'ani fadin sa inna allaha ma'ana tabbata masa da wayannan fadaloli gare shi yuzinu shine yake izini da cewa ya cancanta zama halifin manzo Allah wayannan abubuwan guda uku su suka tabbata masa da wannan an garba ga sayyidina Anas dan Maliku inda ya tabbata gare shi ya fada yayin da ma'aikin Allah ya tsanta abin da ina nazarin din mutuwa shugabana na faɗi ma sai ta Allah sai ta fashi da kuka tana cewa wa karbahu mamakin bakin ciki da damuwar da ma'aikin Allah yake ciki saboda jiya ma'aikin Allah ya ji ta sai yake tsare ita la karba ala abiki ba da yau ya ce faɗi ma kake sake kiran sunan karbu din nan ai babu sauran bakin ciki ko damuwa a gurin babanki daga yau din nan daga yau damuwar su za ta kare daga yau bakin cikin sai ta kare ni zama na a duniya shine damuwa ba wai tafiya ta lahira ba abinda ya zo wa mahaifin nan naki ba wanda zai bar wani bane kowa sai ya bi wannan hanyar da zambiyan su mana kowa sai ya mutu al-muwafatu yawm al-qiyamah da haka sai ita ban kwana Fadima sai mun hada shi na al-qiyama ina mata baya bai al-imam al-ghazali ya fada cikin littafin sa ya ulumin dini yace ibnu mas'ud ya bada ya dala ta tabbata gare shi mun shiga gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dakin babar mu uwar mu'minai ya dala tabbata gare ta yayin da mafaci ya kusata ma'aikin Allah ya duba ya zuwa gare mu ya kalle mu ya kalle mu sabon sa muna da zaune maisha Allah sai ya fashe da kuka sai hawaye zuwa masa sannan sai yake tsara mu sannan ku da zuwa Allah ci gaba da raya ku shi alkhairi ubangiji taro ku zuwa gare shi Allah ya taimake ku ina muku wasiya da jin tsoron Allah kuma ina ubangiji wasiya da ku kuma ni da ma daga gare ku nazo masa daga gare shi nazo muku ina mai gargadi kuma mai bayyana aiki ina muku wasiya kada ku tumbe a ban kasa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin kasar sa ko ku tumbe ga ubangiji tabaraka wa ta'ala akan bayin sa ajiri ya kusanta gare ni yanzu ni na kusa faɗi majuya ta makoma ta tabbata ne zuwa ga ubangiji ta tabbata ne zuwa ga magarin tikewa ta tabbata ne zuwa ga aljanna wanda san kowa zai taro inda mu'mini ta tabbata ne zuwa ga alka'sul awfa zan samu murabbo wanda yake mafi cika ku gaishe da kawunanku ku gaishe da duk wanda ya shiga musulunci bayana ko bayan wafati na وقال مثلا إنا قيشة نتا دشي السلام عليه ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرويت سوى شماء كان الله صلى الله عليه وسلم يا سنبريس إنا جبريل عليه السلام يا يوم فاتنسا ميري زماء الأمة أبايانا sai ubangiji tabaraka wataala yayi wahayi zuwa ga sayyidina jibrilu cewa kai albishara ga masoyina anni la ukhzilahu fi ummatihi cewa ni bazan tabar da shi a cikin al'umma ta sa ba kai kuma yake Allah albishara cewa shi shine zai gaggawo mutane fitowa daga cikin kabari na kiyama yayin da za a tashe su shine shugaban mutane baki ɗaya idan an tara sa filin alkiyama cewa aljanna ta haramta a gurin sauran al'umma ta shige ta hatta su dukula ha ummatahu an sai al'umma ta fara shiga an haramta shiga aljanna ga kowa sai al'umma manzo Allah ta fara shiga ta kunna kai masa albishara da wannan sannan ma insha Allah sai ta sai yanzu na ji idaniya ta tayi sanyi sai yanzu na samu nutsuwa shugaban na Aisha ya dalata tabbata daga gare ta ta fada kara ku ba ku to a ai kai wannan shahada kore kuma kuma ana san da ni cewa akwai hadari a sama karar mu kuma irin taran nan kuma sun je gida da kyar na akai shi da sai karfe shi da muka zage muka zama tashi an ce akai shi da sai muka karar kan ruwa ya tsara mutane a korafi kuma akai ta shi kenan wanda ya gane tafi ya tafi za mu kai karfe shi nan Allah ya kiyaye bismillah ya riga ya taso wanzu an fita baka faje gidan kuma ruwan zai zama ya jika mun gara a hakuran a karasa abinda inda aka sawa bismillah wanda zai tafi zai tafi ne kashe shugaban na Aisha ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mai masa wanka daga ruwa na kamfata biyar kamfata bakwai kuma ruwa na rijiyoyi guda bakwai a je rijiya daban-daban har guda bakwai a ɗebo ruwa daga cikinta guga-guga zuwa tara sai a yi ma'aikin Allah wanka da shi abin da ya ce a masa kenan kuma duk muka aikata masa haka dai bayan masa wannan sai zama ya samu dan hutawa a jikinsa ya samu dan sauki-sauki har ya iya samu ya ta karkara ya fita ya je yi wa mutane sallah. ma'aikin Allah ya nemi gafara ga mutanen Uhud. Sannan ma'aikin Allah ya yi musu addu'a, ya je Uhud ya yi ziyararsu, ya yi musu addu'a, sannan kuma ya yi mutane wasiya da Lansaru, ya ce a kula da Lansaru. Su suka taimake mu bayan da muka baro Makka muka dawo nan, su suka zubinta al'amarin mu da aka a kula da su. Ma'aikin Allah sai ya ce, amma babu. Ya ku muhajirai sani cewa ku kuna karuwa amma su Lansari sun waye gari yanzu ba sa karuwa akan halin da suke ciki. Ma ya Allah ya ce su Lansari su ne idaniya ta wadda na taro zuwa gare ta ainihi da ku aibaci. Ai ba ainihi wani aibaci ko? Allah ta awaita ilaiha. Su ne mafaka ta wajen na taro zuwa gare ta yayin da kafirai suka takura daga garin Makka. Da ku girmama masu girma daga cikinsu, kuma ku girmama kyawawan ayyukansu, kuma ku kauda kai gaba da duk abin da zaman Lansari sun yi wanda zai yi muku daɗi ba, ku musu afuwa kan wannan, ku kauda kai gaba nasu. Sannan ma'aikin Allah ya ce da su, wani bawa ne aka bashi zaɓi tsakanin ya zauna a duniya ko ya koma gurin Ubangiji, amma ya zaɓi ya tafi gurin Ubangiji, sai na Abubakar sai ya fashe da kuka saboda ya san cewa ma'aikin Allah ya nufin shi kansa, an bashi zaɓi kuma zai koma ga Allah. Ma'aikin Allah ya dace na Abubakar ya ce alayar silika ya Abubakar, Abubakar kai a hankali mana, mana kaka tona asirina. Na ma'aikin Allah ya faɗa ba cikin ishara sai in ya cigaba da kuka, kuma sai mutane su gane abin da ake nufi su ma da za su yi kuka. Da haka ma'aikin Allah sai ya rara shi sai na Abubakar ya ce ya haƙuri ya zina kuka. Sannan ma'aikin Allah ya ba da umarni cewa a rurrufe kowace ƙofa, a toshe kowace ƙofa a cikin masallaci, amma banda ƙofa sai na Abubakar ita a ƙyale ta. Har mutane kowanne ya yi ƙofa a cikin masallaci inda yake shigowa. Wasu gidansu yana makwataka da masallacin da aka da sun fitunan suke shigowa kawai ba za su zagayo ba, waɗansu kuma a hanyar unguwarsu ta yi daidai da wannan hanyar sai su huda hanya a jikin masallaci su dinga shigowa ta nan ba sai sun zagayo ta babbar ƙofa ba. Ma'aikin Allah ya ba da umarni ce duk a rufe wannan ƙofofin, amma ban sa Abubakar ita ƙyale ta saboda suhuba da girmamawa da manzon Allah yake sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Shugaban nan Aisha ta faɗa ya dala tafi da gare ta. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karɓi ran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ɗakina, kuma a cikin ranar kwanana, kuma a tsakankanin ƙirjina, sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗa tsakanin yawuna da yawunsa yayin da zai wafaci. Yadda abin ya faru har yawuna ya shiga bakinsa, ɗan uwana ƙanina sai na Abdulrahman bin Abubakar radiyallahu anhu shi ne ya shigo zai duba ma'aikin Allah, babansa ne kuma ya aiko shi sai na Abubakar, saboda shi ba zai iya zuwa ga ma'aikin Allah a wannan yanayin ba. Sai ya tura ɗansa ya ce, je ka gano min halin da manzon Allah yake ciki. To da ya shigo manzon Allah ya buɗe ido ya kalle shi, sai ya ga shi zai na Abdulrahman yana cin asuwaki a bakinsa. Sai ta ga ma'aikin Allah ya ƙura wannan asuwakin ido. To sai ta fahimci ma'aikin Allah yana son asuwaki ne, yana son a bashi ya ɗan tattauna saboda yana son asuwaki. Alayhi salatu wassalam. Sai na ce da shi, ya rasu Allah ko a karɓo maka asuwakin ne? Sai ya nuna min ya ce iya karɓo. Sai na karɓa masa asuwakin na bashi zai goga a bakinsa. To da ya sa kuma sai ya je masa tauri ya kasa taunawa saboda rauni da jikinsa ne, sai kasa taunawa. Sai na tambaye shi, ya rasu Allah ko in tauna maka ne? Sai ya nuna kansa, in tauna masa ɗin. Saboda haka sai na karɓa tauna masa. Sannan sai karɓa ya ci gaba da yi. nan kuma ga wata sadaka ta ruwa a gefen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai hadi yana sa hannunsa a cikin ruwan yana shafa jikinsa yana cewa la ilaha illallah innal limuta la sakaratu la ilaha illallah innal limuta la sakaratu Allah yana cewa la ilaha illallah wallahi mutuwa akwai magaji a cikin sa mutuwa akwai magaji a cikin sa sannan ma insha Allah ya kafa hannunsa a ƙasa yana cewa ar-rafiqul a'la mana wato juwari mafi daukaka din juwarin ubangiji da juwarin ubangiji da kamar dai wannan zabi da sai na jibril ya zo masa da shi tare da sai na azra'il cewa an bashi zabi ko a tafi ko a zauna to kamar yana tuno wannan ne sai ke ƙara faɗa cewa a daita faɗin daga nan gurin na san cewa wallahi ma'aikin Allah ba zai zaɓe zai zauna da mu ba zai zaɓe kuma ga Allah ne alhamdulillah a kwana haka na sai haƙura ɗin wanda Allah ya ba sa'a sai ya gida ne ya wanda kuma ya zama na ya jike ɗanki shi ke nan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha ko kutibat lahu hasanatu duk wanda yayi niyyar aikata wani abu mumuna a zuciyarsa amma bai aikata ba ya dai ji a ransa yana gaya masa yayi kaza zuciyarsa na gaya masa ka aikata abu kaza na sabo sai zama yafi karfin zuciyar ya iya danne ta bai aikata abun ba to wannan za a rubuta masa da yake cewa aiki guda ɗaya daidai yake da a ce ya aikata cewa aiki guda wannan danna zuciyar da yayi aikata samu ba da haka idan mutum yana jin wani abu a zuciyarsa yana riya masa cewa ya aikata ba daidai ba ko zagin waɗansu mutane ko kyamatarsu ko kinsu ko kuma a'a zuciya na riya masa cewa ya saɓa Allah ta'ala kuma sai bai yi hakan ba ya daure wa zuciyar danne ta to wannan idan ci gaba da kokarin kawai fa kwada zuciyar ya danne ta kai ba ta aikata amma wannan daidai yake da ya aikata aikin alheri guda ɗaya an rubuta masa lada a kansa amma kuma a halin hakan ya taimaki kansa da yawan istighfari ya taimaki kansa da yawan zikirin Allah domin kamar dai da muka sha bayani a kwanakin nan babu abin da yake gyara zuciya ya wanke ta ya fuskanta da shi zuwa ga Allah da right ta daina wani kaushe-kaushe ta daina wani waiwaiwaye idan ba zikirin Allah da istighfari ba waɗannan su ne suke gyara zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli shay'in mikiwatun wa mikiwatul qulub zikrullah kowane abu da ka sani ana sa wani magogi a kankare shi ya zama yayi kyau yayi subul ya inganta amma magogin zuciya shine zikirin Allah ita zuciya abinda ake gogita da shi shine zikirin Allah kenan duk abinda zaka yi na ibada ko kai ta sallah ne kai ta sallah in zaka yi yawan adadin shekarun annabi Nuhu a duniya wannan ba zai gyara zuciyarka ba hadda ake cewa inna salatan ha'il fashai wal man kayyul zikrullahi akbar akaci sallah tana hani ga wurin saban Allah da abin to amma wal zikrullahi akbar zikirin Allah ya fita wannan aikin ya fita goge zuciya gaban sabo ya fita har mutun saban Allah shine abin da ake nufi ba ana nufin zikirin ya fi sallar ba kamar da wadansu mutanen suke ganewa har ma mutun ya ajiye ya kama zikiri ya ajiye sallah ya daina yin zikiri kawai ne tai ba haka ake nufi ba fahimin wannan ayar wala zikrullahi akbaru ai inna salatan ha'il fashai to wala zikrullahi akbaru manyan ha'il fashai kenan zikirin Allah shine yafi girma fi akan abin da yake hana sabo fiye da sallah amma kuma wajibi ne kaje so da haka dai mutum ya taimaki kansa da yawan zikiri da yawan istighfari da yawan salati dan ya zama zuciyarsa ta miƙe ta tafi zuwa ga Allah gaba daya to duk wannan wasuwasin da yake ji zai tare da sa kamar da nake faɗa ne lamarin nafsul lawama shi ne nafsul ammaratul su'i in kana kan wannan matakan ne su ne za su dinga riya maka wannan amma kai kokari mana kai ƙara gaba ka hawo wani level din in ka tashi da kan wancan level din nasal amma rufi bisuyi da kuma nasal lawama da ka cira ka tafi nasal mutum inna ai zaka dena jin suwaci na saban Allah zuciyarka wanda ira sai in kai aikin ya zama riya ta shigo ciki ta bata aikin shi kuma wannan wani abu ne babun sa daban ne ko wannan babun sa daban ne wanda ya zalla Allah kiyaye mu saboda ka ji abin da zai ce ne insha Allah amin kike na na yanda yake to wannan subhanar rabbil azimi ai a ruwaya daya ce daga cikin ruwayoyin da aka rawaito shine abinda aka ajiye mafi yawan tafi fiqhu in an yi ruku'u akan subhanar rabbil azimi amma ko anan san da muke karanta wannan hadisin da kike magana din ai abinda aka faɗa ba wannan aka faɗa ba wannan sai ka aka faɗa ko subhanazil malakuti wal jabarutu wal kibriyai wal azamati shi aka rawaito ana shi ma akwai shi akwai rabbil subhanar rabbil azimi da akwai to amma dai abin nufi ina nuna maka cewa wato tazbihin ba wai daya bane duk irin suke tazbihin da zaka yi zai halatta kai shi abin da yake bukata shine shirku idan an yi a tsarkake ubangiji shi kuma sujada in an yi a bada kokari wajen addu'a ba dan dai ba sai kai tazbiya cikin ta ba ita sujada amma a ruku'u an fi so a bada karfi wajen yin tazbihi shi kuwa can gurin a yi ta addu'a amma ce ni kuma wannan tsayuwar da ake a dade a cikin da tazbihin yake yi sallallahu alaihi wasallam shi tambayar da kai ko to duk tazbihin yake wannan ruku'un da in ya ruku'u zai dade kamar gurin tsayuwar sa amma ka sani ko wannan da ana kira ne manzo Allah sai yana cewa idan sallah ahadukum bin nasi fal yuhatib salatahu in dai ku yana mutane sallah ya sauka sallah sai ya sauri gama ba sauri ya rufin kai buja buja ba amma dai kai ta da sauki yadda ba za ka takura ba amma in kai da sallah bi nafsi yi fal yuhul ma sha ko ba da lafu idan zai sallah shi kadai to yayi tsawon ta yadda yake so inda ai nake challenge da abokan da wake na ko ko aranan na faɗa su abokan na matsalar su kenan in mutun ya zo tsaya sallah to limamin nasu duk tilawa da yawan nan sai ya karar da ita nan in ya dinga ko zan da magana za an yi dinga ranka da kira'a to duk abin da ya hadu a ran nan sai ya sauke shi nan zai zai ku waye ga maka kake sai a tsaya ayi mutane sallah jinjin da abin nan sai ayi musamman sallah magana musamman a Ramadan din nan kaga ina amma idan zaka sallah kai kadai wannan kai yadda kaga dama sai dai in sallar da ake tsawaye tsawace dama kamar da kuke yi ta tahajjudi to in wannan ce kaga dama wannan duk wanda ya zo gurin ya ka kansa ya sa abin da ya zo ya san zuwa ya adadi zaka zai zauna har sai asuba wannan kuma wani abu ne daban sura Allah ayyana ayyana Allah ya kamu amana min al-ahwali ya khayr al-rahi suali ya dabi di wa kini ajri ya khayr al-rahi يوما إذا أمرهم شطا الله يجزاكم الله يجزاكم يا يوم يا يوم يا يا يوم ده ما لهم ده سمر يوم الله يسامحك الدنيا لا يهيا ما لهم الله يسامحك مثلا خيري يا يوم الله يسامحك مثلا خيري أمنا يا الله يا منا أمنا يا كريم الله يا منا ما لك ننسى الله منا أرزق يا رب كم الله صلى الله عليه وسلم ده أمنا كي تروق وبنك جل الله كي أي أمنا كي كون الله هو أشيونا رجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سامحكوا sayyidi Abdullahi shugaba ko da yake ya zama yanzu ba bako ba ya zama dan gida dai mun san shi malamin mu ne wanda ya saba halatta ba irin wannan majalisai ya gabatar mana da karatuttuka to Allah ya saka masa alkhairi muna godiya yadda aka zo lafiya Allah ya sa kuma lafiya ban samu mu rage lokaci ba lai mana ɗan kalmomi to amma mun kammala addu'a sai zama ya rufe mana dan mu samu albarkar sa albarkar sayyidina rasulullahi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ألف صل وسلم على الباء ونقطته وشكلته ثلاثا تؤلفنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتصلنا بها الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلات يا ذا الجلال والإكرام ويا هادي صل وسلم على النبي الهادي ثلاثا تهدينا بها إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صراط البقاء بعد الفناء التام يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم صل وسلم على طاعة الحكيم الحكيم ولا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها إياه بسم الله آمين آمين الحمد لله